مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yankuwa masu albarka barkamu da arzikin sake hallara wannan majalisi namu mai tarin albarka wanda muke karatun alqur'ani mai tsarki tare da fassara kan fahimtar magabata majalisin da yake wannan masallaci na tunawa da malaminmu Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa da rahama amin anan unguwar kasuwar kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau an sha ruwa na 11 kuma majalisi na 11 a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan shekarar hijira 1446 wanda kuma ya dace da lissafin 11 ga watan uku miladiya shekara 2025 muna karatu a cikin suratu ibrahima alaihi afdalus salati wassalam jiya mun tsaya akan aya ta 22 yau insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 23 zuwa yadda Allah mai tsarki da daukaka ya ba mu dama gabanin nan akwai takaddu da suka zo waɗanda da yawa daga cikin su na neman addu'o'i ne neman addu'o'in nan akwai waɗanda suke neman addu'a saboda rashin lafiya akwai waɗanda kuma lamari ne na ƴaƴa suna neman shiryar ƴaƴa akwai wanda naga kuma ɗansa ne ya tafi neman kuɗi yana neman sada a waya amma yanzu alaka su ta katse ina roƙon addu'a Allah madaukakin sarki ya dawo da hankalinsa kuma ya bayyana shi ko waɗanda kuma neman addu'a su tana da alaka da neman aiki ne wasu kuma neman ci gaba ne a cikin aikin wasu sha'anin kasuwa ne da kyautatuwar jari Allah madaukakin sarki ya karba mana baki daya Allah maji roƙon bayinsa muna roƙonka ka shiga lamarin bukatunmu amin dama cikin lamarinmu kake ya ubangiji ka ci gaba da shiga lamarinmu amin ka tausaya mana ba dan halinmu ba don baiwarka da buwayarka da arzikinka da daukakarka amin Allah madaukakin sarki ya amsa wa kowa bukatarsa amin sannan kuma yau ne ranar da zamu fara gabatar da gidauniya ta farko a wannan majalisi namu da muka saba shekara-shekara kamar yadda muka sanar da junanmu tun shekarar jiya ma aka maimaita don haka yan agaji sai ku zazzagaya a ga abin da Allah madaukakin sarki ya hore aka samu ciki da waje da bakin hanya da bayan hanya duka abi a tattaro Allah ta'ala ya sa a dace sannan wannan yace da fatan malam ya sha ruwa lafiya alhamdulillah yayi hukuncin musulmi ya fito kafiri a cikin shirin drama bai halatta ba bai halatta musulmi ya kwatanta kansa da kafiri ba sawa'un da gaske ne ko da gangan inda ya san munin kafirci kuma da ya san yadda Allah madaukakin sarki ya dauki kafirci kuma da ya san hakikanin ma'anar da ke cikin kafirci da bai yi wasa da lamarin kafirci ba kuma da bai yi durare da addininsa ba kuma alama ce ta raunin addini alama ce ta raunin imanin mutum da kuma karancin rukunsa da addini har ya zama za a iya kwatanta shi da kafiri a wasan kwaikwayo ya yadda kuma ya fada cikin wannan misali wannan alama ce ta karancin rukun mutum da addini Allah madaukakin sarki cewa ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku mu'mine ku shiga cikin musulunci gaba daya musulunci kar ku bi hanyoyin shaytan dan ka shiga musulunci gaba dayansa kaga duk wanda yake cikin sa gaba dayansa to babu wani bangare nasa wanda zai koda misali ne koda wasa ne da al'amarin kafirci Allah ya kiyaye ya halatta ya rinka bincike a cikin wayar matarsa akan abin da ya shafi WhatsApp ko message domin ya ga da mutanen da ya domin ya ga da mutanen da take mu'amala da su to ya danganta idan babu tuhuma tsakaninka da matarka to ba daidai bane ba ka dinga mata bincike a cikin wayarta domin Allah madaukakin sarki ya ce wala tajassasu kada ku yi tone tone to haka kawai ka nada kanka mai bincike ba tare da akwai wata tuhuma ba to ka iya binciko Allah ya jarabe ka ka binciko tuhumar da kuma ba za ka iya maganin ta ba ta zame maka kuma damuwa a zuciyarka in kai garaje har mutuwarka domin wata damuwar ba rabuwa da matar neman maganin ta ba ko an rabu da matar ta zama mummunan tabo a cikin zuciya dan haka maganin kar ai kar a fara amma idan akwai tuhuma wasu dalilai suna giftawa ba tare da ka bincika ba sai Allah yake tsinka yadda kai waɗansu abubuwa da kake ganin baka yadda ba kake ganin akwai tuhuma to wannan waraka ita ce bincike warakar ka daga abin da kake tuhuma shine bincike idan kai binciken to zaka samu waraka domin damuwa ka riga ka shiga to binciken zai iya zama magani wancan kuma ba tuhuma damuwar baka shiga ba to binciken zai iya zama damuwar kuma tafi muni to kaga a matsayinka na wanda aka danka maka ciwonta idan kana tuhumar tarbiyyarta ko kana tuhumar addininta ko kana tuhumar alaƙarta to babu laifi dan kai bincike domin gyara domin Allah subhanahu wata'ala cewa yace ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ya kun mu'minai ku tsare kawunan ku da iyalan ku daga fadawa wata wuta wanda mutane da duwar wasu sune makamashinta kuma an girka mala'iku akan ta masu kula da ita masu kaushi masu tsanani wanda ba sa jin umarni in ba na Allah ba ba su san bari ba abinda aka sa su shi suke yi ji Allah subhanahu wataala don haka aka wajabta wa maza kula da iyalansu matan auren da kuma ƴaƴayensu domin me domin su ababen tambaya ne a kansu ranar alkiyama kullukum mas'ulun kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyati manzo Allah sallama yace kowannen ku mai kiyo ne makiyayi ne kuma za a tambaye shi kiwon da aka bashi ranar gobe kiyama don haka a takaice dai haka kawai bai kamata ka rika bincike ba ba za a ce bai halatta ba domin matarka sirrinka ce kuma bai kamata a ce akwai wani privacy nata ko wani sirru nata wanda bai halatta ka san da shi ba idan ta daukan makanta haka to ta yi kuskure babba amma haka kawai ana zaune lafiya kai karka nada kanka cewa sai ka san sirrin nata saboda wannan neman fitina ne yana neman addu'a bisa noma da ya fara Allah ya sa masa albarka ayo kai kadai ne ka fara Allah kai kadai ne ka fara ba dai wa san fara aran mama annan din ya fara Allah madaukakin sarki ya sa albarka amin Allah ya sa a girbi sa'a amin menene hukuncin liman ya liman da mamu su rike waya suna kallon alqur'ani yayin qiyamul layl to babu laifi ga liman idan ya zama babu wani limami mai kwatantawa sai shi shi din kuma ba zai yi wuya ja ba sai da alqur'ani a hannunsa kuma idan sallar ta kasance sallar nafila ce ba sallar farilla ba to babu laifi ga liman din ya kasance ya rike alqur'anin yana dubawa sannan matukar idan ya zo yin ruku'u yana da yadda zai yi da alqur'anin ba tare da ya tozarta alqur'anin ba yayin tafiya ruku'u da sujjada idan an samu wannan babu laifi amma mamu babu dalilin da zai sa su rike alqur'ani mai girma matukar suna mamu saboda limamin su shike da hakkin ya karanta kuma ba a tilasta musu sai sun tashe shi in ya bata ba in ya bata ba zai iya ba sai ya ruku'u da haka ba za su rike alqur'ani saboda tsammanin gyara wa liman ba sannan ballantana su rike alqur'ani saboda kawai su rinka bin abin da liman yake karantawa ba a yi akwai lada mai tarin yawa idan mutum ya yi sallar ashiyan da shafa'i da wuturi sannan an ce idan mutum ya yi shafa'i da wuturi ba zai yi sallar dare ba shi kuma yana son cikakken ladan sallar ashiyan da shafa'i da wuturi kuma yana son yin sallar dare yaya kamata ya yi sannan ya ce bayan sallar asuba da safe ya tashi sai ya yi mafarki kuma har abin ya fito ya gan shi a wando ya batun azuminsa azuminka ya yi sai ka yi wanka ka ci gaba da ibada sannan dangane da wancan dangane da shafa'i da wuturi kuma wanda ya bi liman sallar ashiyan kamar yadda wani ya yi tambaya kwana biyu da suka wuce mutum zai jiya ne mako to mutum zai karasa tare da liman domin ya dace da takakkiyar sallah tare da liman kamar yadda muka yi bayani kamar yadda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage idan limamin sa ya yi sallama in ya so ya yi sallama tare da liman in ya so ya miƙe ya ƙaro raka'a ɗaya ya haɗe wuturinsa ya zama raka'a biyu shikenan da wanda ya sallame tare da liman a wuturi da wanda ya ƙaro raka'a guda ya maida ta shafa'i dukkaninsu kowa zai iya sake tashi da daddare ya yi sallah ya sallaci abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ikon ya sallata sai dai bambancinsu wanda ya yi sallame tare da liman ya bar sallarsa a wuturi to ba zai sake wuturi a sallarsa ta cikin dare ba wanda kuma ya cika to raka'a ɗaya bayan liman ya yi sallama ya mai sallarsa shafa'i to zai yi wuturinsa a ƙarshen dare wannan shine kawai bambancin amma har wanda ya yi wuturi ma zai iya yin ci gaba da salloli insha Allah ta'ala a cikin dare Allahu a'lam za mu tashi aya ta 23 فَإِنْ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ صَالِحَاتِ جَنَّاتٍ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام
وبنك تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام بيان الله سبحانه وتعالى يا بام الأبار حال وأندى suke mabiya da waɗanda aka bi ranar alkiyama da za su tsinci kansu sannan ya ba mu labarin matsayin shaidan bayan an shiga cikin wuta sannan sai Allah subhanahu wata'ala cikin uslubi irin na alkur'ani na cizawa da hurawa cikin uslubi irin na alkur'ani na balansin da adalci don haka bahaushe yana cewa ta bakiɗi taba karatu uslubin alqur'ani mai girma idan an yi magana akan kafirai da hukuncin su to zaka tsinkaya kuma akwai gabar da za a samu a yi magana akan hukuncin mummunai da hukuncin su to kamar haka ne anan Allah madaukakin sarki ya ce udkhilal ladina amanu wa amilus salihati sai kuma a shigar da mummunai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai jannatin tajri min tahtihal anhar aljannatai waɗanda ƙoramai ke gudana ta ƙarƙashin su khalidina fiha za su shiga ciki suna madawama bi izni rabbihim da iznin ubangijinsu tahiyyatuhum fiha salamun gaisuwarsu kuma a cikin aljannar ita ce salamun wato aminci ma'ana salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku wato gaisuwa ce ta yan aljanna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar mana da ita muke gaisuwa da ita a nan duniya assalamu alaikum ko salamun alaikum Allah madaukakin sarki haka ya sanya ta take gaisuwar yan aljanna Allah subhanahu wataala zai shigar da mumminai waɗanda suka yi aiki na ƙwarai an sha gwama imani da aiki na ƙwarai a cikin alƙur'ani mai girma a wurare barkatai saboda sharaɗin imani aiki idan babu aiki babu imani domin imanin aikin shine gasar imani kuma shine yake bayyana da hakikanin imani imani yana zuciya ayyuka suna kan gabbai sai ya zama waɗannan ayyuka sune shock absorber na imani da sune imani yake karuwa sannan gurgurdan yadda mutum yake ragewa na ayyuka na ƙwarai gurgurdan yadda imaninsa kuma yake raguwa gurgurdan yadda mutum yake aikin sabo gurgurdan yadda imaninsa yake safarfacewa ya lalace to shi yasa zaka ga ana gwama imani da aiki saboda imani shine dan aikin shine danshin imani shine yake masa yayyafi yake masa ban ruwa imanin kuma sai yake haɓaka har zuwa lokacin da zai amfani mai shi to Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai alkawarin aljannatai aljannatai da Allah ya tanada kala-kala da nimomi iri-iri da Allah ya shirya domin waɗanda suka yi imani suka karɓi safansa innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan Allah ya ce lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai to sun kasance suna da aljannatai wato aljanna ta firdausi za ta zame musu masauki Allah ka sanya mu cikin su tajri min tahtiha al-anharu ƙoramai suna gudana ta ƙarƙashin waɗannan aljannatai ƙoramai wanda Allah madaukakin sarki ya yi mana bayanin su a suratul Muhammad fiha anharu min ma'in ghairi asini wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharu min khamrin ladatin lisharibina wa anharu min asalin musaffa akwai ƙoramai na ruwa akwai na nono akwai na giya akwai kuma na zuma kowanne an siffanta shi da siffar da ta bambanta shi da irin na duniya ruwa ba irin na duniya ba sannan haka nono ko madara ba irin ta duniya ba hakan nan kuma giya ba irin ta duniya mai tsami mai bugarwa ba hakan nan kuma zuma ba irin ta duniya ba tatacciya shi yasa aka ce musaffa ruwa aka ce ghairi asini nono aka ce lam yataghayyar ta'muhu giya aka ce ladatin lisharibina ita kuma zuma aka ce musaffa tatacciya sai aka ba su siffofi domin a bambanta maka da waɗanda ka sani na nan gidan duniya an gane ku fiha ma la aynu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar duk abin da aka ce maka akwai a aljanna to idan an buga maka misali da na duniya to an buga maka ne gurgurdan yadda kwakwalwarka za ta iya riska ka dan fahimci wani abu akai amma hakikaninsa ya sha bamban da hakikanin wanda ka sai ta sani na duniya fa utubihi mutashabiha za dai a zo da shi irin na duniyar amma ba shi bane ba komai nasa ba irin na duniya bane ba irin na aljanna ne to Allah madaukakin sarki ya yi tanadi da aljannatai cikin aljannatai ƙoramai suna gudana kuma suna gudana fi ghairi hududin ba a cikin lambatu ba suna gudana haka a sarari wanda kuma suke da dadin kallo ga yan aljanna masu dadin kallo masu dadin bukata ba sa uzura wa yan gidan aljanna haka Allah ta'ala ya kawata aljanna da su Allah ka sa muna cikin su amin khalidina fiha Allah yake kuma za su dawwama a ciki in an shiga aljanna ba a fita daga aljanna cewa ni'ima ta kare ko kuma an ji yadda kai dadi gurgurdan rabanka yanzu kuma za a cire ka akai ka wani wucin gadi ko akai ka wuta ko akai ka a'a idan Allah madaukakin sarki ya ba mutum aljanna zai zama khalidan mukhalladan fiha abadan zai shiga ciki ne zai dawwama a ciki kuma har abada haka Allah ya riga ya daukan makansa wuya ne ka samu aljanna shikenan ka riga ka tsira bi izni rabbihim da iznin ubangijinsu jama'a ba a shiga aljanna sai da iznin Allah ba a shiga aljanna sai da iznin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa bayan an yi isabi dan aljanna an ba su latifin shiga aljanna idan an tafi shiga aljanna ba wai mutun zai je ne gaban sa gadi sai ya wuce shiga aljanna ba ba za a shiga aljanna ba sai an jira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ya zo shi domin a matsayinsa na shugaba jami'i ana hisabi kai a iya sallamarka ka je ka tsallake sirade sannan ka je kandara a gama duk abin da za a yi sannan a je gidan aljanna amma yana san yana wasu hidimomin kuma na al'ummarsa zaka jira mala ba kawai sa kai zaka yi ba akwai masu gadi suna nan har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo shi shine wanda zai fara shiga aljanna shi kuma sai ya nemi izinin ubangijinsa sai Allah ya ba da izinin a shiga aljanna sannan sai ya shiga aljanna wannan shine abin da ya tabbata a alqur'ani shine abin da ya tabbata a hadisi zancan aje ana hisabi ana jidan wasu ana kai su aljanna ƙarya ne zuki ta mallaci ba wanda yake da ikon ya je ya tura kofar gidan aljanna ya shiga Allah bai ba da izini ba ba wanda yake da wannan ikon ko ba wanda sai ya riga annabi shiga aljanna kowaye shi ba wanda in sai ya riga annabi shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama shi zai fara shiga aljanna kafin kowa barbatin cewa wasu annabawa da al'ummomin su sun rigaye shi zuwa kowa sai annabi alaihi salatu wassalam ya fara shiga aljanna kafin ya samu shiga aljanna shi kuma baya yi wa Allah shishigi sai Allah ya ba shi izini to shine anan Allah yake tabbatarwa bi izni rabbihim da iznin ubangijinsu wannan kadai ka dauke shi ilimi a cikin alqur'ani bawan Allah Allah madaukakin sarki yana ba mummunai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai gidan aljanna za su dawwama a ciki amma da iznin ubangijinsu ka dauki wannan a matsayin ilimi kar wani ya sake gaya maka wani abu ba wannan ba ba a shiga aljanna sai da iznin Allah sai lokacin da ya ba da izini ba wanda yake yin gaban kansa wai an gama da kai sai ka je ka wuce ba haka ake ba malaman tafsiri sun yi magana akan wato da aka ce bi izni rabbihim da iznin ubangijinsu nan shin yana alaka ne da fi'ilin wa udkhila ko yana alaka ne da halin khalidina fiha bi izni rabbihim ka san ko da kowanne ka dora shi zai hawo wa udkhila alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu bi izni rabbihim za a shigar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai aljannatai da ƙoramai ke gudana ta ƙarƙashinsu da izinin ubangiji za a shigar da su yanan wa udkhilu bi izni rabbihim za a shigar da su da izinin ubangijinsu wasu kuma suka ce a'a bi izni rabbihim yana da alaka ne da hal na khalidina fiha sai ya zama khalidina fiha bi izni rabbihim za su dawwama a gidan aljanna da izinin ubangijinsu to shin za su shiga ne da izini ko kuma dawwama ne da izini idan aka ce dawwama ne da izini to kenan shigan shi ba a rataya shi da izini ba idan kuma an ce shigan ne da izini to shi kuma ya haɗe da dawwama shi yasa da yawa malaman tafsiri suka tafi akan cewa yana da alaka ne da shigan ba da dawwama ba domin idan yayi alaka da shigan to dawwama ta shiga ciki amma in yayi alaka da dawwama to kenan shiga kowa gaban kansa zai don haka yana da alaka ne da wa'udu khila sai zama Allah madaukakin sarki shi zai ba da izini a shigar da mu'mina gidan aljanna tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar 'yan gidan aljanna a cikin gidan aljanna shine salam haka Allah madaukakin sarki yake gaida ƴan aljanna salamun qawlan min rabbir rahim gaisuwa ta aminci wannan fadi ne daga ubangiji wanda yake mai jin kan bayinsa sannan su kansu ƴan aljanna a tsakanin su ko mala'iku kafin nan mala'iku su ma gaiso su ga ƴan aljanna ita ma dai salamun ne jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna 'alayhim min kulli bab salamun 'alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqba ad-dar Allah ta'ala yace aljannataine za su shiga ciki wa man salaha min aba'ihim da duk wani wanda yayi aiki nagari cikin ubanninsu iyayensu wa azwajihim da matayensu wa dhurriyyatihim da dhurriyyatihim wato kenan estate za a hada aljanna idan Allah madaukakin sarki ya sa iyayenka shiryayyu ne Allah ya taimake ka matanka shiryayyu ne Allah ya taimake ka ƴaƴanka shiryayyu ne baka samu jarrabawa irin ta annabi Ibrahim ta akan iyaye ba baka samu jarrabawa irin ta annabi Lutu akan mata ba baka samu jarrabawa irin ta annabi Nuhu akan da ba aka ce dukkanin su mutanen kirki ne to estate kuke da shi a aljanna zai zama wannan taragun gidajen naku ne na zuriyarku na haula kabila shine jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wannan estate din wannan rukunin gidajen naku Allah yace wal mala'ikatu yadkhuluna 'alayhim min kulli bab mala'iku suna shishigo musu ta kowace kofa shigowa irin ta masu gaisuwa shigowa irin ta ban girma salamun alaikum bima sabartum mala'iku suna assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku kun ga ranar hakuri amincin Allah ya tabbata a gare ku kun ga ranar hakuri fa ni'ma uqba ad-dar Allah ta'ala ya ce madalla da irin wannan gida gidan karshe a ta gidan aljanna wallahi aljanna ba abinan ba ne ba raha ba ne aljanna gaskiya ce ba ba wai jan hankali ba ne wallahi aljanna gaskiya ne domin wani an ce masa ya yi imani da Allah ya yi musulunci ya ce to a kan me aka ce akwai aljanna akwai kaza in ka rayu wannan rayuwarka ta kafirci wuta kaza sai ya ce a'a ya ce ai duk wannan labaran da ake bayarwa ana bayarwa ne don a tsoratar da kai ka zama na kirki ya ce shi kuma already na kirki ne inda shi already na kirki ne baya bukatar sai an masa barazana baya bukatar sai an kwadaitar da shi kafin ya gyara aikinsa to kaga aljununu fununu hauka ma kala-kala ce shi kuma irin jarrabawarsa ta hauka kenan saura ya fara duka barakallahu fiku Allah madaukakin sarki yace wannan zuriya Allah madaukakin sarki zai ba su rukunin gidaje a aljanna mala'iku su rinka shiga gare su suna cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku kun ga ranar hakuri dan haka ku yi hakuri annabi sallallahu alaihi wasallama yace da ali yasir yace sabran ala yasir fa inna mu'idakumul janna yace ya ku zuriyar yasir ku yi hakuri alkawarin mu da ku aljanna kuma din annabi sallallahu alaihi wasallama yace isbiru hatta talqawni ala alhawd ku yi ta hakuri har mu hadu akan ruwa har mu hadu akan ruwan hawd ku yi ta hakuri kaga wanda ya kasa hakuri to zuciyarsa za ta kai shi ta baro da haka mala'iku ma gaisuwar da suke wajen aljanna ita ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku kamar yadda Allah ta'ala ya sake cewa wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin idan aka zo da ƴan aljanna an musu jagoranci mala'iku sun yo musu rakiya zuwa gidan aljanna shine wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara an riga da an hada mu ƴan aljanna an mana rukuni dandazon mu mala'iku sun mana jagoranci zuwa gidan aljanna. Idan aka zo wa futihat abwabuha, sai a samu dama kofofinta an riga an bude. Wa qala lahum khazanatuha, sai masu kula da aljanna sai su ce da ƴan aljanna, salamun alaikum. Ku kaddara, ku kalli faifan kamar ya faru. To ga mu nan an zo da mu, an kawo mu aljanna rakiya ta girmamawa, rakiya ta mutuntawa, rakiya irin ta waɗanda Allah ya yarda da su, ya haɗa su da bayinsa na ƙwarai, ya ce ku raka su. Ga shi nan mun zo gate, ga mala'iku waɗanda suke sahu-sahu a bakin gate ɗin aljanna, masu tsaro, masu gadi, ba za su tsorata ba, ba su da abun tsoro. Idan muka zo, sai ya zama alaƙanmu da su salamun alaikum, salamun alaikum, salamun alaikum. Aminci ya tabbata a gare ku, tsibutun kun ji daɗinku. Kun ji daɗinku, fadkhuluha khalidina, ku shiga masu dawwama a ciki. Da haka a sha mala'iku gaisuwarsu kenan ga ƴan aljanna. Sannan su kansu ƴan aljanna da salamun suke gaisuwa da junansu. Allah ta'ala ya ce, innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Allah ta'ala ya ce, lalle waɗanda suka yi imani, suka yi aiki na ƙwarai, to ubangijinsu zai shiryar da su sanadin imaninsu. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im, ƙoramai suna gudana ta ƙarƙashinsu a cikin aljannatai na ni'ima. Da'awahum fiha subhanaka allahumma, wato kiraye-kirayensu a cikin gidan aljanna, subhanaka allahumma, subhanaka allahumma, subhanaka allahumma. Wa tahiyyatuhum, gaisuwar da ke tsakaninsu kuma, fiha a cikin gidan aljanna, salam, gaisuwar salam, ai salamun alaikum. An gane ko? A wani wuri Allah ya ce, la yasma'una fiha lagwan wala ta'fiman illa ilan salaman salama. A gidan aljanna ba za su ji wargi ba, ba wargi, ba kiɗa, ba waka, sai irin na aljanna. Babu shiririta sai irin ta aljanna. An gane ko? Sannan babu saƙo, ba saƙo, ba aikin saƙo, illa ƙilan salaman salama, sai gaisuwa salamun 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 salamun. Shine Allah ta'ala ya ce, udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha bi idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Sai Allah ya ce,
alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi samaa تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
وجدتي ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وبنجي تعالى يتي ألم تر كيف ضرب الله مثلا بك قبيد ألا يبقى ونمثال كلمة طيبة وتكلمة دداء كشجرة طيبة تمكروة بشيئة دداء أصلها ثابت ودجيجيتا توشنتا يكي تبتع تكين كسا يا كام كسا وفرعها في السماء ريشن تكما ينا قولوا له السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ونبشيكما tana bada ƴaƴanta masu daɗi, shine ukulaha, kullahinin a kowane lokaci بإذن ربها بإذن أبجدتها ويضرب الله الأمثال للناس الله ينابك مسلسلو كمتاني لعلهم يتذكرون دومن سفنك دومن سقرقه ومثل كلمة خبيثة مثال كما ممونر كلمة كشجرة خبيثة كمر ممونر بشياتي اجتثت من فوق الأرض واتشأكت تنبشيتا دقدور قصة ما لها من قرار باعت دون متبتي تو wannan misali da Allah madaukakin sarki ya buga malaman tafsiri suka ce misali ne na mumini da kalmar shahada misalin daddadar kalma suka ce daddadar kalma ita ce kalmar shahada kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalmomin nan biyu su ake nufi da daddadar kalma wannan kalma da kuke gani wannan kalma ita ce jigon dukkanin rayuwar halittu abinda wannan kalma take hukuntarwa shine sanadin halittar sama da ƙasa da abin da ke cikin su abinda wannan kalmar take hukuntarwa shine dalilin aiko da annabawa da manzanni abinda wannan kalma take hukuntarwa shine sanadin halittar halittu baki daya kuma abinda wannan kalmar take hukuntarwa shine ziri da sanadin saukar da littattafa dan haka wannan rayuwar da muke yanzu muna cin albarkacin wannan kalmar ce ta la ilaha illallah dan haka dukkan wanda ya karbi wannan kalma yayi ruko da ita yayi aiki da abubuwan da take hukuntarwa na zantuka da ayyuka da zuciyarsa da harshensa da gabbansa suka riki wannan kalma faqadistam saka bil uwwatil wusta lam tisamalaha ba shakka to yayi ruko da kwaffaran kulli da ba zai ji kunya ba ko a duniya ko a gobakiya dan haka babu wata kalma daddada da take wannan dukka malaman tafsiri sun tafi akan cewa abin da ake nufi da kalma daddada anan ita ce kalmar shahada Allah madaukakin sarki ya buga misalin wannan kalma da misalin bishiya bishiyar kuma daddada ku ga yadda Allah ya siffanta bishiyar da wasu sufofi guda uku bishiya daddada wacce ta kunshi alkhairai da albarka kamar yadda wannan kalmar daddada ta kunshi alkhairai da albarka cikin kalmar akwai dukkan alherin duniya da lahira cikin kalmar akwai dukkan albarkar duniya da lahira to ita ma wannan bishiya daddada ita ma tana tattare da alheri mai tarin yawa tana tattare da albarka mai tarin yawa siffarta ta farko kenan siffarta ta biyu asluha sabitu wa far'uha fis sama tushanta jijiyarta ya kama kasa ya tabbatu a cikin ƙasa don haka bishiya ce da ta kafu ture ta sai an shirya wa far'uha fis sama reshenta kuma yana kololuwar sama siffa ta uku tuti uku laha kullu inin bi'izni rabbiha tana bada abincinta tana bada ɗan itaciyarta tana bada amfaninta da kowane lokaci da izinin ubangijinta malaman tafsiri suka ce wannan bishiya ita ce misalin mumini wanda kalmar shahada ta shiga zuciyarsa kamar yadda wannan bishiya take da tushe mai kwari a ƙasa jijiyarta ta kamma ƙasa to haka idan kalmar shahada ta ratsa zuciyar mumini imani ya zauna a zuciyarsa to shi ma fa ya kama ƙasa sannan wannan bishiya kamar yadda take da reshe reshe da yayi sama ya tafi kololuwar sama to hakan nan mumini idan imani ya dasu a zuciyarsa ya kafu to ayyukansa su ne rassansa asalinsa imaninsa da ke zuciya reshensa kuma ayyukansa na gabbai da zantuka ayyuk ibadarsa ta aqwal da af'al waɗannan ibadu nasa su kuma za su daukaka kamar yadda Allah ta'ala yake ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'uhu Allah yace kalmomi dadada gare shi suke tashi subhanahu wa ta'ala sannan aiki na kwarai Allah yana daukar sa zuwa gare shi sarki ya tabbata ga Allah ko kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari dangane da wannan bishiya ya zo a cikin hadisin Abdullah dan Umar cikin sahihul bukhari Abdullah dan Umar yace kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqala mun kasance a wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai yace akhbiruni an shajaratin tushbihu aw karajulil muslimi ku bani labarin wata bishiya wacce take kama da mutum musulmi la yatahatu waraquha sayfan wala shita'an ganyanta baya kadewa ganyanta baya zubewa la lokacin zafi wala lokacin sanyi wata uti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha kuma tana bada ƴaƴanta tana bada abincinta a kowane lokaci da izinin ubangijinta kun ga ga sifofin ta qala ibn umar sai abdullahi dan umar yace fa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhla sai naji a raina bishiyar dabino ce sai naji a raina bishiyar dabino ce wa ra'aytu ababakarin wa umar wa umar la yatakallamani amma sai naga abubakar da babana umaru basu ce komai ba fakaritu an atakallama sai naji nauyin nayi magana jama'a haka ake girmama manya ba daidai bane ba ka dinga zalata zance a gaban manya to ai ba ba ka gane bane ba a ba ba haka ake yi ba to ai kaza 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 da babanka da jatimarka ba ka ganin girman zancen su kuma ba ka ganin kurwar su ba ta maka kwarjini idan kana gaban su kai ma ka riga ka zama mentor saboda ka je makaranta idan ka ya bude ko saboda kai dan duniya ne ka waye to musulunci bai yadda da rashin girmama manya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda baya girmama babban mu baya tare da mu wasu sun kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dawa da kani sai kanin saboda shi aka yi al'amarin da za aka kawo karar da shi abin ya faru shi wan dauko shi aka yi a hanya dan haka shi karamin saboda shi ya san batu sai yayi saraf zai yi bayani ya ma'aikin Allah abin da ke tabe da mu manzo sallama yace wani bai fika bane sai yace shine yayana yace to kabbir kabbir ka duba girman babba ka girman babba ka bari in yaso shi ya ce wani yi bayani amma wani sai ga shi karami ne a cikin sa amma saboda yayi digiri wai shine mai bayani wai shine mai bayani ko saboda da yan kudin sa a hannu wai shine mai bayani ko saboda shi wayayye ne ya je bariki to kuma nan babbanin sa ga sanan duk wani iri mutanen kauye sai je sarrafa kwace bayani ba daidai bane ba kuskure in dai tafiya ta hada ka da manya ko magana ta hada ka da manya to ka ba wa manya dama su idan suka baka izini suka baka dama to kai sai kai magana in suna magana kuma sai kai shiru sai sun ba da damar da za ka yi magana sannan sai kai magana don haka Abdullahi dan Umar gashi anan ya koya mana darasi ya koya mana hankali in ba mu da shi ya san amsar a ransa amma ga Abubakar nan ga Umar nan babansa yace sai ya ga basu ce komai ba idan ya budu baki yace ya ma'aikin Allah na san amsar kaza ne bai girma masu ba yace sai nayi shiru sai na ji nauyin nayi magana falan ma lam yaqulu shay'an yayin da basu ce komai ba haka na hakura da amsata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu sai yace hiyan nakhlatu sai yace to tunda baku sani ba bashar dabino ce falamma qumna sai da muka tashi daga wajen qultu li umar sai nace da babana umaru ya abatahu nace kaga baba wallahi laqad kana waqa'a fi nafsi annaha an-nakhla wallahi ya fado min a raina cewa bishiyar dabino ce kala sai baba yace ma mana'aka an ta takallama to me ya hana kai magana qultu sai nace lam arakum tatakallamuna banga ko din kuna magana ba baku ce komai ba fakarihtu an atakallama aw aqula shay'an sai naji nauyin nayi magana ko na ce wani abu a waje kala umaru sai jina umar sai yace la an takuna qultaha ahabbu ilayya min kaza wa kaza aida a ce ka fada ni kuma da yafi a ce a bani kaza da kaza da ka fada a ce gidanmu ne yace wannan jarabawa jama'a an gane abinda zamu tsakaya a wannan hadisi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan misalin da Allah ya buga na mu'mini a cikin bishiyoyi da Allah madaukakin sarki yayi ba ai bishiya wacce ta tattara albarkatu da alkhairai da darajoji da amfani ga madabiru ba da Allah madaukakin sarki ya siffanta ta da tabbatar jijiya a ƙasa wannan haka ne suka ce bishiyar dabino tana daga cikin bishiyoyi mafi tabbata a cikin ƙasa bishiya ce wacce take nitsewa a cikin ƙasa take kafuwa ba wata bishiya da zaka buga misali da ita wajen kafuwa a cikin ƙasa sanan da Allah ya buga misali da rassanta cewa far'uha fis sama reshen ta yana kololuwar sama suka ce ba wata bishiya wacce ake amfani da ƴaƴanta dadada wacce kuma rassanta suke kololuwar sama kamar dabino sannan kuma wajen ƴaƴan ba wata bishiya wacce ƴaƴanta suke da amfani kamar irin amfanin da ƴaƴan dabino suke da shi ko kuma ta cikin dabino annabi sallallahu alaihi wasallama yace akwai dangin dabinon da idan mutum ya ci kwaya bakwai idan gari ya waye ya ci kwaya bakwai san mu bai kama shi ba dabinon ajwa ka ci kwaya bakwai san mu bai kama ka ba asiri ba zai kama ka ba tsafi ba zai ci ka ba wannan sai dabino sannan tana daga cikin bishiyoyi waɗanda Allah yake musu tsawon rai bishiyar dabino tana ɗaukar tsawon rai ɗaruruwan shekaru take kuma tana ba da amfaninta ba ta lalace ba tuti ukulaha kullu hinin bi'izni rabbiha bishiyar dabino bishiya ce wacce tsakanin icenta da ganyenta da ƴaƴanta da sassaƙanta da jijiyarta babu abin da baya amfani wa al'umma wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kawai bai sani ba amma wanda suke rayuwa da bishiyar dabino suka san sirrin dabino to sun san alkhairan da suke tsinkaya a jikin bishiyar dabino ku duba da Allah madaukakin sarki ya nuna mu'jizarsa dangane da al'amarin nan na Maryam mahaifiyar annabi Isa to da bishiyar dabino Allah madaukakin sarki nuna ikonsa don haka Allah madaukakin sarki ya buga wannan misalin da bishiyar dabino misalin mumini ke mumini yayi kama da bishiyar dabino ta fuskar idan imani ya shige shi kalma tayyiba kalma ta imani ta shige mumini to mumini tabbatuwa yake yana tsayuwa tsayin daka ba abin da yake jijjiga shi gargwadon tabbatar kalmar shahada a zuciyarka gargwadon tsayuwarka mumini gargwadon kamewarka gargwadon damammakinka na rayuwa sannan mumini shi yake da ayyuka zantukansa na azkar da addu'o'i da karatun alkur'ani mai girma da ayyukansa na gaɓoi kama daga sallah da azumi da umra da hajji da sadaka da biyayya da sauran ayyuka na alkhairi wanda Allah yake so yadda da su mumini yana da su barkatai kuma waɗannan ayyukan Allah madaukakin sarki yana karɓan su ana ɗaga su zuwa sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kullum mala'iku suna kaiwa da komowa a cikin ku da masu saukowa daga sama lokacin sallar la'asar da masu saukowa daga sama lokacin sallar asuba masu zuwa da la'asar za su zo su karbi aiki a wajen waɗanda suka wuni tare da ku sannan su dora su karbi la'asar su karbi magriba su karbi isha da asuba za a yi canjin aiki wasu za su sauko su ma su karbi aikin za su ka su kuma wadannan sai su haura sai su tafi sama da aikin ku na la'asar da na magriba da na isha yata'aqabuna fikum mala'ikatu bil-layli wa mala'ikatu bin-nahar ko wadanne kuma idan sun tashi da ayyukan ku sai sun kai wa Allah rahoto ubangiji zai tambaye su ya kuka samu bayina tare da cewa ya fi su sanin halin da bayinsa suke ciki sai ya ubangiji mun je ma mun samu suna sallah ko mun bar su suna sallah sun sauko da la'asar sun tashi da asuba wadannan sun sauko da asuba sun tashi da la'asar sun zo ana sallah sun koma ana sallah to hakan nan ayyukan mummunai suke a wajen Allah ana tashi da su sahu sahu file file lokaci lokaci ba kankautawa mala'ikun da Allah yake turowa kowanne karo mala'iku 70 kuma idan sun sauko sun koma ba wanda yake sake yin duty har zuwa tashin alkiyama wasu sabbin zuwa ne za su zo fil da haka ayyukan mummunai kullun suna ba kankautawa tashi suke zuwa sama zantukan da kake yi ayyukan da kake na alkhairi shine fadin Allah madaukakin sarki wa farqu hafis sama reshen ka mumini yana yin sama mana ayyukan ka suna yin sama zantukan ka na ibada suna yin sama tu uti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha wannan bishiya tana bada amfaninta na ƴaƴan itatuwa na ciyarwa da kowanne lokaci da izinin ubangijinta mana mumini idan imani ya kafu ayyuka sun tabbata sun karbo to mummuni ba zai gushe ba mai amfani ba a taba mummuni mara amfani ba duk wanda kaga ya sakarce kaga bashi da amfani ko a gidansu balle an buwasu balle a garin su balle a kasar su bashi da amfani ko na fisun kobo to imanin ma bai tabbata a zuciyarsa duk mummuni yana da amfani kina tu'ti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha mummuni yana cikin amfana ya amfana ya kuma amfanar ya amfana ya kuma amfanar haka mummuni yake Allah yake wazribul lahul amsal linnas Allah yana bugawa mutane misalsalu la'allahum yatadhakkaruna domin su fadaka abinda zamu tunkaya anan shi wato shi wannan imani da aka buga mana misali da shi kun ga shigarsa zuciya da kuma karban ayyukan wanda imani ya tabbata a zuciyarsa da kuma amfanin wanda imani ya tabbata a zuciyarsa to shi wannan imanin fa ba wai da ya shiga ne an yi an gama ba sai ana yi ana kiwonsa shi imani sai ana yi ana kiwonsa shi yasa Allah yake tuuti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha imanin yana sabuntuwa yana karuwa yana samun yayyafi yana samun ban ruwa Malam Ibnul Qayyim a cikin littafin sa Ilamul Muwaqqi'in Allah ya masa rahama amin yake cewa washajaratu la tabqa hayyatan illa bimaddatin tusqiha wa tulmiha ita kuwa bishiya fa ba za ta tabbata rayayya tana bada amfani akai akai ba sai da wani abun da yake shayar da ita yake habakar da ita sai da ruwa sai da taki fa idza qata'a anha as-suqi idan shayarwa ya katse mata aw shaka an taybata to fa ta dauki hanyar bushewa fa hakaza shajaratul islam fil qalbi to haka bishiyar musulunci a cikin zuciya illam yata'ahadha sahibuha idan me wannan wato idan me wannan zuciyar me wannan musuluncin da imanin bai yi tattalin wannan imanin nasa ba bisu qiha ta hanyar ban ruwa wa wannan imanin yana masa yayyafi yana sa masa taki irin na imani kullu waqtin a kowanne lokaci bil ilmi ta hanyar samar masa ilimi shigar da ilimi in ka sani yau an gobe ka ƙara sani al ilmun nafi ta hanyar sa masa ilimi mai amfani wanda yake amfanar da zuciya ba ilimi mai sa shakku akan imani ba ilimin da zai amfanar da imani wal amali salih sannan kuma yana aiki ayyuka na kware aiki na gari wal audi bitazakkuri ala tafakkuri wa bitafakkuri ala tazakkuri sannan ya dinga kaiwa da komowa ta hanyar wato dawa kansa hankali don tunani da kuma yin tunani don ya fadakar da kansa wa illa idan mu'mini bai zan haka ba baya neman ilimi baya ayyukan ibada baya ayyukan alheri kuma baya tuntuni don yi wa kansa fada da jara au shaka an taibasa to shi ma yana dab da zuciyarsa ta bushe kamar yadda bishiya in ta rasa ruwa da taki za ta bushe za ta mutu to haka mai imani sai malam yace an samu daga Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal imana yakhluqu fil qalbi lalle imani yana tsufa a cikin zuciya kama yakhluqu thawb kamar yadda tufafi yake tsufa fajaddidu imanakum to ku jaddada ku dinga sabunta imaninku kaga kenan buga misalin imani wato mummuni mai imani da bishiya malam ya tsunkawo wata fa'ida cikin haka in dai wannan bishiyar ana so ta rayu ta ci gaba da bada amfani to sai ana mata hidima to idan imaninka kana so ya tabbatar da kai yayi maka amfani sai kana masa hidima Allah madaukakin sarki ya mana tattalin imanin mu Allah ya tabbatar daga dugan mu akan imanin mu ya raya mu kan cikin ingantaccen musulunci ya kashe mu akan cikakken imani Allahumma hdina fi man hadai وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.